Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashacce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma download da kuma niya hawa kuma masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masuare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin kuma bayan labaran duniya za ku cewa shugaban wannan gidan rediyo Amanda Bennett da ta kai ziyara aiki a Najeriya ta kammala ziyarar nata sai kuma mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya tare da Sarfiul Hashim Gumel kana za ku ji labaran da suka dauke hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai gana da takwarorin aikin sa na kungiyar kasashen da ke yankin kudu maso gabashin Asia a Singapore da ake kira ASEAN. Lamarin da ke nuni ga irin yunkurin da Amurka ke yi na ganin an samu kwanciyar hankali a tsakanin yankin tekun India a gefe guda da kuma na Pacific a ɗaya bangaren. Sai dai akwai alamun da ke nuni da cewa batun ƙasar Koreya ta Arewa shi zai mamaye batutuwan da za a tattauna a taron. A wannan taro na koli na ministocin ƙasashen gabashin Asia, Pompeo zai haɗu da takwarorinsa 17 domin tattaunawa kan manyan matsalolin tsaro da ke barazana ga yankin. Ciki har da batun barazanar da nukiliyar Pyongyang ke yi da rikicin yankin tekun kudancin Asia da na ƴan Rohingya da ke jihar Rakhine a ƙasar Myanmar da batun tsaron kan bayanan intanet. Game da ko akwai wata ganawa ta musamman tsakanin Pompeo da takwarorin aikinsa na Koreya ta Arewa, jami'in Amurka ya ce tunda wakilin na Koreya yana cikin wakilai da ke zauren taron za a tattauna da shi. A dai bangaren kuma shugaban rundunar sojin ƙasar Iran ya yi watsi da ta yin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na tattaunawa kai tsaye da shugabannin Iran. Yana mai cewa Tehran ba za ta taɓa amincewa ta gana da abin da ya kira babban shaidan ba. Babban kwamandan rundunar tsaro na juyin juya hali ko kuma IRGC a takaice Muhammad Ali Jafar ya bayyana hakan a wata buɗaɗɗiyar wasiƙa ne da aka wallafa a shafin kamfanin dillancin labaran Fars News Agency na gwamnatin Iran. Jafar shi ne babban jami'i a ƙasar ta Iran da ya mai da martani kai tsaye ga tayin da shugaba Trump ya yi a ranar Litinin a wani taron manema labarai a fadar White House inda ya ce zai tattauna da shugabannin Iran kan shirin nukiliyanta ba tare da an gindaya wasu sharuɗa ba. Ga dukkan alamu akwai wani yunkuri da wasu ke yi na yin katsalandin a zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a nan Amurka a watan Nuwamba. Ko da yake kamfanoni masu zaman kansu da jami'an gwamnati suna taka tsantsan wajen bayyana takamaiman waɗanda ke da hannu a yunkurin wanda aka gano a kwanan nan. A jiya Talata kamfanin shafukan sada zumunta na Facebook da na Instagram ya bayyana cewa ya rufe wasu shafuka 32 saboda alaka da suke da ita da wasu masu ɗabi'u na rashin gaskiya. Kamfanin na Facebook ya ce shafukan sun saka wasu tallace-tallace da suka biya dala 11,000 a shafukan Facebook da na Instagram waɗanda aka biya da kuɗaɗen Amurka da na Canada. Jami'an hukumar tsaron cikin gida na Homeland Security sun ce suna tuntuɓar kamfanin na Facebook kan waɗannan shafuka na bogi tare da yabawa matakin da shi Facebook ɗin ya ɗauka. Fadar White House ta ita ma ta yaba da wannan mataki da kamfanin na Facebook ya ɗauka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani rahoto da kwamitin Majalisar Dokokin Birtaniya ya fitar da kakkausar lafazi a jiya Talata ya nuna cewa har yanzu mutanen da ke cin zarafin mata ta hanyar lalata da su na cigaba da samun ayyukan yi a ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa inda sukan yi amfani da wannan damar su riƙa lalata da yara ƙanana da 'yan mata da kuma mata. Kwamitin har ila yau ya zargi fannin ƙungiyoyin agaji da sakaci da za a iya kallo tamkar da haɗin kai wajen mara wannan aika-aika baya. Yan majalisa a ƙaramin Majalisar Dokokin Birtaniya da ke kwamitin raya ƙasashe sun ce watanni 6 bayan da aka fallasa ayyukan lalata da ma'aikatan agajin Birtaniya suka yi a Haiti a karon farko, har yanzu ɓangaren ƙungiyoyin da ke ayyukan agaji na ƙasa da ƙasa ba sa taɓuka wani abin a zo a gani wajen aiwatar da matakan yaƙar maza masu irin wannan mummunar ɗabi'a. Mutum 85 sun samu raunuka bayan da wani jirgin saman fasinjan mallakar kamfanin Aero Mexico ya faɗi a jiya a jihar Durango da ke arewacin ƙasar. amma dai babu wanda ya mutu kamar yadda gwamna Jose Rosas Aisporo Torres ya wallafa a shafinsa na Twitter. Jirgin mai lamba 2431 ya fadi ne mintuna kadan bayan da ya tashi daga filin jirage na Durango a jiya Talata a lokacin yana kan hanyarsa ta zuwa birnin Mexico. Gwamna Torres ya faɗa wa manema labarai cewa matukin jirgin ya yi kokarin ya katse tafiyar bayan da ya fahimci cewa yanayi ba shi da kyau amma kuma ya makara. Rahotanni kan yanayi sun nuna yadda hadarin ya bazu, wato hadari ya bazu a yankin a lokacin da lamarin ya auku. Fasinjoji 97 da ma'aikata 4 ne a cikin jirgin mai kirar Embraer na wato 190.
Murya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka. Fara da kammala ziyara aiki da shugaban wannan gidan rediyon ta a Najeriya ga kuma Nasiru Adamu Alkaya da karin bayani a cikin wannan rahoton.
All of you here, I want you to think that your work may be contributing to ending polio around the world.
Kowani dai daga cikin ku ya dauka aikin sa zai taimaka wajen kawo karshen cutar shan inna a duniya ta hanyar bada ingantattun rahotanni kan cutar don wayar da kan jama'a. Inji shugaban muryar Amurka Amanda Bennett a bitar da gidan rediyon ya shirya wa yan jarida masu bada labarun lafiya daga sassan Najeriya daban-daban.
So think very seriously about what you're doing. Think very carefully about what you're doing and I want you to
Amanda Bennett ta buƙaci yan jarida su dauki aikin su da muhimmanci kuma su jajirce don kawo karshen cutar da yanzu ta saura a Najeriya, Afghanistan da Pakistan bayan kawar da ita a India.
Well, you need to go to the hospital. Well, can I wait a while? Oh no no, this is really important. You got to do it right away.
Mai horar da yan jarida shahararren dan jarida Dan Rose ya koya wa yan jaridar hanyar da za su rika hada gajerun sakonni don iyaye su rika garzayawa asibiti a kan lokaci da zarar sun ga yaro na da alamun kamuwa da shan inna. Yan jarida musamman ma daga yankin arewa maso gabas da Boko Haram ta yi wa illa sun nuna gamsuwa da abin da suka koya a taron, musamman yadda za su rika yada labaru don jawo hankalin iyaye da ke yankuna da ba sa shiguwa ga jami'an jinya su rika tsaftace muhalli da kuma tahowa cibiyar lafiya da zarar hanya ta bude. Abdullahi Mustafa, ɗaya daga yan jarida daga Borno, ya yi alwashin bullo da dabaru yaki da cutarar ta kafar rediyo.
Kasan musamman kafin yada labarai na rediyo shi'umin abu ne wanda mutane da dama sukan yadda da dukkan sako da yake fitowa, kuma daman daga cikin matakai da mu muke daukan wayar da kai shine gayyato masana, a gayyato malamai, a gayyato shugabanni na al'umma da dai makamantan su wanda za a ji ta bakin su. A cikin waɗanda ake gayyatowa daidai dan Allah su mutane za su amince, in baka amince da shugaba na yankin ka ba ka amince da malami na yankin ka ko wani kwararre da sauran su.
Mata ma ba basu a baya ba. Don Ruth Fali Maidugu ta zo taron ita ma daga arewa maso gabas, tana mai cewa ta samu wadatar ilimi da za ta yi amfani da shi a rahotanninta na lafiya.
Sannan kuma wuraren da ma nake tsammanin ba zan iya shiga ba, na samu basirar da zan iya shiga wannan waje kai tsaye ba tare da fargaba ba. Wannan taro ta koya mana cewa idan muka je mu san irin yanda za mu yi mu shawo kansu, mu yi musu bayani menene ake nufi da cutar ita polio kanta. Sannan kuma mu faɗa musu cewa karɓan rigakafin polio ba ta da illa, ba zai illa wa kowa ba, kuma ko da ka karɓe shi fiye da yanda ake tsammanin za ka karɓa ba ta da illa.
Shugabar ta muryar Amurka Amanda Bennett ta mika manema labarun takardun shaidar halartar taron. Wakilan lafiya na muryar Amurka ma irin su Halimatu Abdullahi daga Jigawa, Amina Girbo daga Bauchi, Muhammad Salisu Rabiu daga Kano sun halarci taron don kaifafa basira a shirin ƙaramin sani da Nasiru Birnin Yaro ke haɗawa. Nasura da Maili kai muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gayar Nasu a ci gaba da shakatawa da wannan faifan.
Turwa hasnalan duniya fi
Madalla har yanzu dai ana tare da muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 12. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Filin ciki da gaskiya zai sake waiwayar wani batu da muka taba kawo muku daga birnin Kano a tarayyar Najeriya, wanda wani al'amari ya faru a unguwar Dorayi, inda wata hatsaniya tsakanin wasu matasa biyu, lamarin da ya sanadiyar guda daga cikin su ya samu lahani, inda kuwa rabin jikin sa ya mutu. Idan ba su raro na biye da mu, wannan batu dai ya kai ga ofishin ƴan sanda na sharaɗa, kuma ƙarshe aka gabatar da lamarin a gaban kotunan shari'ar musulunci na Kano, farawa daga kotun da ke kofar kudu ta gidan mai martaba sarkin Kano, da ta ƴan alluna da kuma babbar kotun shari'ar musulunci da ke bakin kasuwa tsakiyar birni. Sai dai Malam Aminu Inuwa da ke zama mahaifin yaron da aka sara a kunyar kai, har ma abin ya shafi jijiyoyin da ke kai sakon aiki zuwa ga hannunsa da kafarsa ta dama, ya zargi alƙalan da suka yi wannan shari'a da yi masa walawala saboda cimma buƙatar abokin aikinsu wanda yake da alaƙa auratayya da yaron da ya buga wa ɗansa makami har ya nakasa shi. A lokacin da muka kawo wannan shiri a baya, mun ji alƙawarin ɗaukar mataki da kakakin kotunan jihar Kano, Baba Jibo Ibrahim, ya yi wannan fili. Ganin cewa batun ya kwana biyu, wakilin filin ciki da gaskiya Mahmud Ibrahim Kwari ya sake kai ziyara ofishin alƙalin alƙalai na jihar Kano. Suna Nasir Fili Hashim Gulen.
Baba Jibo, kai ka yi magana da yawun kotunan Kano. A kwanakin baya mun yi wani rahoto da ake zargin wani jami'in kotun bakin kasuwa ko ƴan alluna ne da tsoma baki akan harkar shari'a da ta shafi kanin matarsa. Kotu ma ta tabbatar da cewa ya lahanta wani ɗan gidan Alhaji Aminu a unguwar Dorayi a nan birnin Kano, kuma ka ce mana za a bincika kuma za a ɗau matakan da ya dace akan shi wannan jami'in kotu. Ya zuwa yanzu wani hali ake ciki ne?
Da girma Grand Kadi na jihar Kano a wannan lokaci faruwar wannan abu, bayan na yi kira ga wannan bawan Allah ya zo ya samu a ofis, kuma ya gabatar da korafinsa, to mun gabatar da korafi gaban su shugabanni, kuma aka saka kwamiti wanda ya binciki wannan zargi da ya yi na wannan ma'aikaci namu. To ya zuwa yanzu dai alhamdulillah wannan sakamako ya riga ya fita, kuma matakin da aka dauka shine an gargade shi wannan ma'aikaci namu. Kasan laya kamata mutane su fahimci cewar harkokin nan da suke gudana a kotu harka layi ne guda biyu. akwai layin da yake na tafikas da shari'a wanda duk abin da ya riga ya shafi harkar shari'a to fa ba wani abin da zai warware wannan abin sai kuma kotun da take sama misali idan har an kai ga yin hukunci sannan akwai layin ainihin tafikaswa da harkokin mulki wato administration kenan to shine wannan wanda ainihin aka riga aka saka committee kuma committee ya fito aka fahimci yanda ainihin al'amarin yake sannan daga baya aka bada ainihin wato ku gargadi shi wannan ma'aikaci namu wanda akai zargin cewa ya tsoma baki a wata shari'a da take gaban kotu kuma ma a cikin matakin da aka dauka bayan gargadi da aka bashi takarda ta gargadi kana kuma ma aka canja masa gurin aiki wannan shine ainihin abin da yanda aka kwana
an samu barkushin cewa kaman ya soye katsalandan kenan
wato ka san ita harkar shari'a yin katsalandan a cikin harkar shari'a ba ma ga ma'aikaci ba kawai ga koda ma mutumin da yake waje ne to ba daidai bane kuma ba ka'ida bane so amma abin da zaka mutane ya kamata su yi la'akari da shi shine already shari'an nan da ake magana akai an kai ga yanke hukunci an yi hukunci idan kuma har akai hukunci shi ko hukunci komai rashin kyan hukunci sunan sa hukunci kuma komai rashin gaskiyar da akai a cikin sa to sunan sa fa hukunci kuma ya riga ya zartu babu kuma wani abin da zai iya goge shi ko ya shafe shi ko ya canza shi sai dai ka je ka daukaka ƙara a kotun da take sama so amma wani abu da ya shafi a'a ga wani abu an yi rashin gaskiya a baya to akan dauki mataki kafin akai ga yanke hukunci amma in har an yi riga alƙali ya riga yanke hukunci ya ida ya aje alƙalami to kuma fa ba wanda ya isa yi tamfarin da ainihin wannan hukuncin da ya yi sai kotun da take sama wannan shine tsarin
ka ce an rubuta wa shi wancan bawan Allah takardar gargadi kuma amma wato canza masa wurin aiki duka a matsayin mataki na ladabtarwa kwamiti da ya bincika ya nuna cewa ya mizanin laifin da yake na abin da ya kamata hukunci ko kuma ladabtar da ya kafata aimar kenan
wato shi yasa da in fa a barin magana ta nake ce maka layi biyu ne duk abin da ya shafi bangaren harkokin mulki tafikaswa da ko kuma gudanarwa to ina faɗa maka shine wanda ainihin aka saka committee aka dauki mataki a kansa kuma matakin nan shine abin da nake faɗa maka cewar an gargade shi kana kuma aka mamar canjin wurin aiki wato Malam Mahmud ambatan sunan sa kawai da aka yi mu a bangaren layin aikin kotu ambatan sunan mutum a cikin ainihin wani abu da ake zargi na ba daidai ba
ai ba ambata sunan sa ba an dai ce ga kotun da akai kuma wani jami'in abin nan duk da cewa dai watakila shi dai shine ya sani da kuma waɗannan suka san shi amma dai ba ambata sunan sa ba
shine nace ai kaga a media ne ba ambata sunan sa ba amma shi da yazo ya gabatar da korafin sa a gaban mu ya ambata sunan ainihin wannan wanda yake zargi akai shine na faɗa maka ko da ma ba abin cika ba idan ka ambaci sunan wani da sunan kana zarginsa da wani abu kuma bayan ma'aikaci ne na kotu to ambatan sunan kawai idan aka bincika koda ba a same ka da laifi ba to kuma fa dole ne za a maka gargadi dole za a ladabtar da kai yanda zaka kiyaye ka kauratar da kanka daga ma sa sunan ka tunda akwai ma'aikatan nan da yawa amma ba ambaci sunan kowa ba sai sunan sa aka ambata a ciki to wannan ma ba a so a cikin tsarin aikin kotu duk ma'aikacin kotu daga kan ma sun ji zuwa sama ba a so ma wani ya yarfa maka wata magana ko a zarge ka ko a ji burbushin kai wani abu wanda yake na rashin kyautawa saboda haka a sakamakon wannan abin na faɗa maka wannan committee ambata sunan wannan da aka yi kawai yasa aka ji ba a ji dadi ba kuma aka yi masa wannan ladabi da aka yi masa domin ma kar ya ma sake barin kansa ya aikata wani abin da har za a zargi sunan sa ko a yarfa sunan sa a cikin wani litigant ko kuma wani a cikin makaraya wani ya yarfa sunan sa wannan shine kaida ma'aikacin kotu ba a so a same shi da irin wannan abu
abinda masu saurare suke so su gane shine la'akari da girman wannan al'amari shi wancan bawon Allah wato naka sa masa da kuma ga shari'a yadda ta zama da sauran su kuma ga shi wannan da aka yi zargin cewa shine ya sababa ba tabbatar da adalcin da ake nema ba kamar yadda ya kamata misali wai matakin da kuka dauka din nan na kawai an rubuta takardar gargadi mizanin sa ya kai a ce ya koyar da darussa ba akan shi wannan jami'i ba har ma hatta ga sauran jami'an kotu ko ma alƙalan kansu
to ka sake dauko wancan layin shi sa a farkon magana ta ce maka layi biyu ne akwai bangaren shari'a wanda a nan kake buƙatar cikakken adalci. Dalilin da ya haifar da wannan dalilin wannan shari'a ne da take gaban kotu. Kuma wannan shari'a a baya mun magana ta cewa an riga an yanke hukunci har ma ya ɗaukaka ƙara. Da ya ɗaukaka ƙara aka tabbatar da hukuncin da aka yi na kotun farko. So kuma a wannan hukunci in ka duba, hukuncin shi ya yi favorin, shi wannan da yake ƙorafi, wannan hukunci da aka yi shi ya yi favorin domin an riga an tabbatar da laifin da ya yi ƙara a kansa a gaban kotu. An tabbatar da laifin a kan wanda ake zargin ya aikata laifin a layin shari'a fa kenan. Shi ne nake maka magana. Wancan layin kuma na ainihin wani ma'aikacin kotu ya tsinduma ko kuma ya cusa kai ko ya yi katsalandan ko kuma kowane suna zaka kira abin a cikin harkar wannan shari'ar da aka kai ga yanke ma hukunci. To shi ne nake faɗa maka an yi wannan kwamiti a kai. Shi kuma abin da za ka yi la'akari da shi shi ne ai dalilin wannan shari'ar dai aka zarge shi ɗin ya yi katsalandan. Ƙila katsalandan ɗin da ya yi yana nema ya kawo na kasa a shari'ar. To sai kuma aka tabbatar da hukuncin saɓanin ainihin abin da ƙila ya yi maganar a kai. Kaga bai yi tasiri ba. Shi yasa na ce maka layin shari'a daban. Idan an kai ga yin hukunci, to babu abin da zai goge wannan hukunci sai dai kotun da take sama.
Idan Allah kai mako mai zuwa za mu ji ta bakin mutumin da ke neman a bi masa haƙƙinsa kan wannan lamari, Malam Aminu Inuwa, domin jin nashi bangare. Yanzu amaridan Mahmud Ibrahim Kwari, ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Sarfil Hashin Gumul, yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da labarun da suka ɗauke hankulan jaridun Jamhuriyar Kamaru.
Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Tribune, anda ta rawaito mana cewar shugaban limamin cocin Katolika na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Christian Tuni ya nemi a gudanar da wani tattaunawa a kan teburi tsakanin 'yan awaren Ingilishin ƙasar Jamhuriyar Kamaru da gwamnatin ƙasar. Jaridan Ekusante kuma ta labarta mana cewar mutane sama da miliyan biyu ne a ƙasar Jamhuriyar Kamaru suke ɗauke da annobar cutar hawan jini a ƙasar, amma gwamnati ta sanya hukumar kiwon lafiya na ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta fara gudanar da wani tantancewa domin a tallafawa masu ɗauke da wannan annobas. Sai kuma jaridar Eden Anda ita kuma ta tsegunta mana cewar a garin Dop da ke da tazan kilometa 100 daga fadan gwamnatin jihar Baminda, 'yan bindiga sun ƙona gidan yari, sannan kuma sun sake duk fasalin da suke ciki amma sun yi awun gaba da wata mai tsaron gidan mazan. Sai jaridar Emergence Anda ita kuma ta gulmata mana cewar shugaba Biya ya rage wa manyan ma'aikatan gwamnatin ƙasar kashi 10 daga cikin albashin da gwamnati take biyan su, amma har yanzu kungiyoyin 'yan kwadago na kasar ba su ce uffan ba. Sai jaridar Integration Anda ita kuma cewa ta yi kiran da Christian Tumi ya yi wa gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru da ta zo a tattauna da 'yan awarin Ingilishin kasar, har yanzu dai gwamnati ba ta ce kala ba. Sai kuma jaridar Du Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ta shaida mana cewar a jihar Adamawan kasar waɗansu 'yan bindiga sun yi awun gaba da mutane hudu, har yanzu babu amo babu labarin su. Sa'annan kuma a can jihar Arewa mai nisa musamman ma a gunduman Sharif Masuri ke jihar Marwa waɗansu maharan Boko Haram sun halaka mutane guda biyu. Jaridar The Guardian kuma ta ce matasan kudancin ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun shaidawa waɗansu kamfanonin dillancin labarai cewar cikin shekaru 36 da shugaba Biya ya yi yana gudanar da mulkinsa a kujeran ƙasar ba su ga wani abin da ya tsinana musu ba. Saboda haka a zaɓen da za a gudanar na 7 ga watan Oktoba 2018 ɗin sun ce babu ruwan buri da gada. Jaridar Le Premier kuma ta hango mana cewa duk ministocin gwamnatin shugaba Biya yanzu dai za su kwashe watanni biyu ba sa zama a cikin ofishinsu domin nema wa Biya goyon baya a wajen al'umman ƙasar Jamhuriyar Kamaru na zaben da za a gudanar na 7 ga watan Oktoba 2018 ɗin nan. Jaridan Vitrine kuma ta ce manyan jagororin jam'iyyun adawa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru guda biyu, Maurice Kamto na jam'iyyar MRC da kuma Joshua na jam'iyyar SDF, suna takun saka kan wanda zai gaji shugaba biya a kan kujeransa. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar Le Point, anda ita ma ta banka domin cewar hukumar ruwan shan kasar jamhuriyar Kamaru da karfin wutar lantarkin kasar tana cikin hali ne asu tunda aka damke tsohon ministan a Tangana Kuna, kuma har yanzu hukumar tana tangal-tangal. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum, mai magana Muhammad Awal Baba cikin karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi, Najeriya. Ya Allah ya yi ku ne da sakona ga talakawan Najeriya da shugabannin ACC na jihohi da na local government. Duk sabatin da ya fita daga ACC ya koma wani party daban, to ku gaggauta tsige shi don Allah don Annabi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, mai magana Alhaji Haya Muhammad mai kimba mai kujerin karamar hukumar Rafi a jihar Niger tarayyar Najeriya. A ra'ayi na a yau shi ne kamar maganar da kuka yi jiya akan maganar matakan tsaro da gwamnati take ɗauka. To a gaskiya gwamnati tana iya bakin kokarinta, sai dai kafin maganar gwamnati ya kamata a yi maganar jama'a masu aikata irin wannan. Shin menene tunaninsu, menene imaninsu, menene hankalinsu akan yadda za su riƙa yi ma jama'a irin wannan abu, a kama mutane a hanshi kuɗin fansa, a ƙona ganguwan mutane, a kashe su haka nan kawai? Ya kamata a ji tsoron Allah kafin a yi maganar gwamnati.
Assalamu alaikum. Kun sa yawo sanin muryar Amurka, sunana magaji suka bazai da garki local government jiga state. Yau zan bayyana ra'ayina a matakin da gwamnatin tarayya da koko jami'an tsaro suka dauka a jihar Zamfara. Wai an tura jami'an tsaro wai 1,000 kawai, sojoji da yan sanda 1,000 kawai aka tura mutanen jihar Zamfara, su za su kare su. Lokacin da aka yi zabe a jihar Ekiti, jami'an tsaro 30,000 aka dauka aka kai suka tsare akwatu. Amma kuma abun mamaki, abun takaici, abun ban hawi, wai aka ce an tura jami'an tsaro wai 1,000 da kare mutanen Zamfara. Gaskiya Allah kawo mana saukin wannan abu.
Assalamu alaikum, muryar Amurka mai magana Abun Didi Bunza. Hakikanin gaskiya kai sojojin da Jalal Muhammadu Buhari ya yi Zamfara ya yi daidai, saboda abin ya yi nisa a ce a tare mutane duk suke babu bacci da makare, babu komai, a tabbata mutane wuta, a kama mutane da rana, a kama mata, a kone gidaje. Saboda haka muna kiran Jalal Muhammadu Buhari da gwamnatin jihar Jamhuriyar Zamfara da sauran gwamnatoci na kasashen duniya inda aka ta'addanci a ɗauki mataki sosai ga talakawa.
To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
Ga dukkan alamu akwai wani yunkuri da wasu ke yi na yin katsalandan a zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a nan Amurka watan Nuwamba. Ko da yake kamfanoni masu zaman kansu da jami'an gwamnati suna taka tsantsan wajen bayyana takamaiman waɗanda ke da hannu a yunkurin wanda aka gano a kwanan nan. A jiya Talata, kamfanin shafukan sada zumunta na Facebook da na Instagram ya bayyana cewa ya rufe wasu shafuka 32 saboda alaka da suke da ita da wasu masu ɗabi'u na rashin gaskiya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai gana da takwarorin aikinsa na ƙungiyar ƙasashen da ke yankin kudu maso gabashin Asiya a Singapore da ke ake kira ASEAN, lamarin da ke nuni ga irin yunkurin da Amurka ke yi na ganin an samu kwanciyar hankali a tsakanin yankin tekun Indiya a gefe guda da kuma na Pacific a ɗaya ɓangaren. Sai dai akwai alamun da ke nuni da cewa batun ƙasar Koriya ta Arewa shi zai mamaye batutuwan da za a tattauna a wannan taro. A ɗaya ɓangaren kuma, shugaban rundunar sojin ƙasar Iran ya yi watsi da tayin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na tattaunawa kai tsaye da shugabannin Iran, yana mai cewa Tehran ba za ta taɓa amincewa ta gana da abin da ya kira babban shaidan ba. Babban kwamandan rundunar tsaro na juyin juya hali ko kuma IRGC a takaice Muhammad Ali Jafar ya bayyana hakan a wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da aka wallafa.
To madalla, da wannan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai an jima da asar, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko hadda shirin na himma ba ta garago, wanda ni Ladan Ibrahim yau zan sake dawowa domin gabatar. Yanzu a madun kwa da kuwa nan sashen Hausa, musamman Mahmud Lalo da muka azubanci tare da Solomon Abu da ya ba da umarni, sai injiniyanmu Darrell Smith. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.